barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Kasancewar wasu yankunan arewacin Najeriya da ma kasar Nijar suna fama da yanayin zafi mai gigita hankalin mutane. Shirin da ya gabata ya maida hankali akan irin cututtukan da irin wannan yanayin matsanancin zafi yakan iya gadarwa dan adam. A yau kuma bakon namu wato kokarare kan al'amuran dumamar yanayi kuma babban jami'i a ma'aikatar tsaftace muhalli a jihar Kaduna Najeriya Dr. Umar Hairau zai maida hankali ne akan irin illar da ita wannan cuta ta bugun jini wato heat stroke take yi wa jikin wanda ya kamu da ita.
Daga cikin yanayi wanda irin wannan cuta ta kama na heat stroke, akwai abubuwa da kan sa duk jiki ya galabaita, ya rude, ya rikici. Daga cikin irin waɗannan abubuwa, in ba a yi kokari an magance ba tun akan lokaci, to shi yakan sa fa a samu damage musamman na wasu ɓangarorin jikin ɗan adam. Na farko akwai ƙwaƙwalwa, akwai huhu, akwai zuciya, akwai ƙoda, akwai kuma waɗannan fatu da ke cikin jikin ɗan adam. Dan in ba a yi ƙoƙari an maza an shawo kansa ba, to tabbas mutum zai shiga wani hali na gagari.
To shin ta wani hanya ne za a magance wannan cuta?
Za ki ga mutane na watsa ruwa a kansu wai don samun sa'ida. Wannan ba shi ne hanya mafi sauki wajen magance wannan ba. Mafi akasari abin da ake so mutum ya yi shi ne a guji karewar ruwa a jiki, shine na farko, abinda Bature ke kira dehydration. Ana iya magance wannan ta hanyoyi da dama. Na farko akwai kaman a daina gudanar da atisaye a tsakiyar rana ko aiwatar da aiki a wannan lokacin rana, kaman misalin karfe 12 zuwa 5 na yamma. Amma ana iya yi da sassafe ko da maraice, wannan yayi daidai. Sannan kuma ana buƙatar a wannan yanayi na zafi ya rage adadin lokacin da yakan kasance a rana. Sannan a rika samun hutu, musamman in kana da wajen da zaka shiga ka huta kamar inda akwai AC, aje a zauna a wuri mai sanyi. Sannan a rika fesa wa fuska ruwa, ana dan shashshafa kai mai dan karancin sanyi, ba wai mai tsananin sanyi ba, saboda kaucewa dumaman jiki idan har ya kasance sai an yi aikin a cikin yanayi na zafi. Sannan a saka kaya marasa nauyi idan har za a fita waje a cikin wannan yanayi na zafi. Sannan kuma a samu tafkekiyar malfa idan kana da ita, ko da irin na fulanin nan ko irin wannan na kaboyi, a sa ta in za a fita, saboda kare tsananin zafin rana da za ta zo ta kwankwaɗi tsakiyar ƙwaƙwalwa. Sannan a samu baƙin gilashi a kafa da makamantansu, a kasance ko da yaushe a wuri mai sanyi, a kwankwada, a kyankyama, a nannaga, a kurburuwa. Sannan a rika yawaita wanka da ruwa mai dan lam-lam haka a lokacin azumi, a kiyaye zama a wuri mai cinkoso musamman wuri wanda akwai rana, a ci abinci mai gina jiki mai kyau. Sannan kuma a guji cin abinci mai yawan gishiri, a guji yawan shan kofi wanda yake dauke da wannan abu da ake kira caffeine, a kuma nisanci yawan shan lemon zaki na kwalba.
A wani bangaren kuma, Farfesa Murtala Badamasi na Jami'ar Bayero a kanan Najeriya, cibiyar harkokin noma da suka shafi kasashe masu kamfan ruwa da yanayin zafi, ya yi duba ne akan batun harkar noma da ke janyo koma bayan samun yabanya.
Yawan noma yana haifar da cewa ƙasa ta gaji, ta saki, ya kasance kuma yabanya ta fara yin baya-baya. A da manoma sukan yi wata dabara idan sun noma wannan guri, baɗi sai su batta ta huta, sai su koma wani guri su noma ta. Alabashi bayan shekara ɗaya ko biyu sai su dawo kan wannan, sai kuma a sake noma ta. Bai dan duk sinadarin da ya kasance ta rasa sun dawo, sababin cewar haki ya fito a gurin, ya mutu a gurin, ya kuma ƙara wa ƙasa gurin ƙwari. To amma yanzu da jama'a suka samu population, muna magana wajen miliyan 200 da yan kai a Najeriya, kusan ƙasar nomar da kika cewar duk inda kika kalla competition ake samu tsakanin tsakanin ƙasar noma da kuma ƙasar gini. Ba mu zo mun raja'a da cewar ya ma za mu kalli ita kanta tsara biranen namu ya kasance an fara abin da ake cewa vertical development ba, na cewar wannan gida ne a ƙasa kuma benaye ne wajen sama da kamar 20 ko 30. Saboda har yanzu ma ban fuskanci ya za a yi harkar gado a irin waɗannan gine-ginen ba. Ƙasashe irin su Masar da manyan ƙasashe sun yi nisa irin waɗannan harkokin. To ina ganin in muka ɗauki wannan zai rage competition din da muke samu a ƙasar noma. To abin da ke da akwai shine shi wancan regenerative agriculture da nake miki magana, shi ana ma magana ne yaya za a yi kasance ita karan kanta ƙasar in an tashi noman ba kafce ta ake ba. Domin a kafce ta din yana ɗaya daga cikin abin da yasa take salancewa. Ya hakkin da yake gurin yana gurin inda aka noma yana nan, saboda wancan zai mutu ya koma cikin ƙasar, zaki ga ingancin ƙasar yana samuwa har ya kasance za a iya noma shi na tsawon lokaci ba tare da ya samu illa ba.
Mai sauraro, duk da kai abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan. Da fatar za a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.